بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. باك يوم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الله مدوك جسر كي دي إيقنسا دي قدر ورسا يا قدر ذام تقبا دي كراتون ونن تفسيري نامو دي نكي قبا تروا أونا متامي البركة أونا مسلاتي نامو نتنا دي شك جبريل عمر جبريل فاندا أكفتني دي مسلاتي ترايام a nan cikin garin Kano a fage. A yau Juma'a 7 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443, wanda ya daidai da 8 ga watan 4 2022 miladiya. Idan ban manta ba, ajiya muka tsaya a ƙarshen suratu Taha, yau kuma za mu tashi da izinin Allah a wannan karatu namu na 5 ko na 6, karatu namu na 6 a farkon suratul Anbiya, wanda Allah madaukakin sarki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitani rajim.
Na'am, kamar yadda muka sani, wannan ita ce farkon suratul Anbiya. Suratul Anbiya ba a yi saɓani wajen sunanta ba, dukkan malamai sun tafi a kan sunanta suratul Anbiya, ko makkiya ce, wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa cewa dukkan malamai sun haɗu a kan sura ce makkiya, sura ce wadda take ‘yar Makka, wato an saukar da ita kafin hijira. Sannan yawan ayoyinta, wa'yansu malamai kamar malaman Kufa sun ce ayoyinta 112. Mutanen Makka da Madina da Hijaz sun tafi a kan cewa surorinta ayoyinta 111. Sannan suratul Anbiya ita ce sura ta 71 a jerin surorin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan an saukar da ita a tsakanin suratul Sajada da suratul Nahl, wato bayan an saukar da suratul Sajada aka saukar da ita, sannan kuma aka saukar da suratul Nahl. Sannan ita suratul Anbiya an kiraye ta surar annabawa, domin a cikinta an ambaci tarihin kusan annabi 16 a ciki wanda aka kawo su, wato ita ce surar da Allah madaukakin sarki ya fi tara yawan annabawa. musamman ma kuma ya gani da tarihi shi, tunda suratul an'am ita an ambaci kusan annabi 18 tun daga tilka hujjatuna atayna ha ibrahima ala qaumi. To amma ita suratul an'am duk da yake an ambaci annabawa wajen 18 sunan su ne aka zuba, wato ba a yi tarihin sa ɗaya bayan ɗaya ba. Shi yasa duk da yake suratul anbiya annabawa 16 aka ambata a cikin ta da kuma tarihin su, sai aka kira ta da al-anbiya. Saboda me? Saboda su an faɗi tarihin mafi yawa daga cikin annabawan wannan da aka ambata. Sannan ita suratul anbiya kamar yadda Imamul Bukhari ya faɗa da waninsa daga Abdullahi ɗan Mas'ud, wanda Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa banu Isra'il wato suratul Isra da Kahfi da suratul Kahfi da Maryam da suratul Maryam da anbiya kunna min al-ataqil awwal wa hunna min al-thalathi, yace suna daga cikin farko-farkon hadda kamar yadda Imamul Qurtubi ya faɗa. Yuridu abinda yake nufi min qadimi ma kasaba wa hafiza min al-Qur'an. Imamul Qurtubi yace Ibn Mas'ud abinda yake nufi yana daga cikin farko-farkon tsofaffin surorin da ya tsururuta ya karanta su ya haddace su a cikin Al-Qur'ani. Sannan wannan surar kamar yadda Ibn Marjawi da Abu Na'im fi Hilya da Amir bin Rabi'a daga Amir bin Rabi'a radiyallahu anhu yace shi Amir bin Rabi'a wani balaraban ƙauye ya sauka a wajen shi a matsayin sa na bako, ya karrama shi ya mutunta shi ya mishi sauka mai kyau har ya yiwa manzo sallallahu alaihi wasallam magana dangane da bakon. Bayan manzon bakon ya je ya yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam, ya dawo wajen Amir yake cewa na ba manzo sallallahu alaihi wasallam wani wadi daga cikin wadi wanda babu wadi wanda ya fi shi, babu wata ƙasa wadda ta fi wannan wadin albarka, da haka kai ma ina so in yanka ma ɗaya daga cikin wannan ƙasar, kai ma in ɗan baka filoti in ɗan yanka ma ƙasa a ciki wanda zai amfane ka kuma har zuriyarka za su riƙe a matsayin gado bayan ka mutu ma za su amfana da wannan gonar. Ala Amir yace la hajata li fi qit'atika, yace ni bana buƙatar ka bani wani fili ko ka bani wata gona. Nazalat al-yawma suratu azhaltana 'anid dunya, yace domin yau an saukan mana da wata sura wanda gabaki daya ta fitan mana da duniya da garai, gabaki daya yanzu ba ta duniya muke ba. To wata sura ce yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridin. Anan Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya yi tambihi da yawa a cikinta kamar yadda za mu ji. Na farko kamar yadda na faɗa ya ba da labarin annabawa daban-daban da kuma abinda za mu yi tsintaye a ciki da abinda zai zama mana izina a tarihin annabawan da yake kawowa. Sannan ya nuna mana tashin alkiyama ta zo gab domin mu shiga taitayinmu, mai aikin da za mu tsira a ranar tashin alkiyama. Sannan kuma ya nuna mana cewa waɗanda aka aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallam aka aiko zuwa gare shi sun yi kirkire da sharri da yarfe da ƙarya kala-kala sun dangana manzo sallallahu alaihi wasallam ba don wani abu ba, shine don tubatar da saƙon da aka aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan ta nuna mana abubuwan da zai faru ranar tashin alkiyama, ta kuma ba mu labari mutanen kirki da makomansu da kuma mutanen da suka wuce gona da iri suka yi abin da suka ga dama da kuma yanda abubuwan da ya same su a rayuwarsu ta duniya da lahira. Ta jawo hankalin al'umma da su tsaya tsayin daka wajen tabbatar da abin da yake shi ne daidai da kuma aikata daidai, domin yin daidai da aikata daidai shi kaɗai zai tsirar da mutum ya ba shi rayuwa kyakkyawa a duniya da lahira da sauran abubuwa da yawa wanda za mu karanta a cikin surar in Allah madaukakin sarki ya kaddara muna raye har mu kai zuwa ƙarshen ta. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara bude mana basira mu gane abin da yake nufi a cikin surar, mu aiki mu fahimta ta daidai, kuma ba mu ikon aikata daidai, kuma da cin albarkaci da moriyar duk abin da yake cikin ta na albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah yake iqtaraba lin-nasi hisabukum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabun, lokacin hisabun mutane ya kusa, ya kusantu, ya matso dab. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, alhali su suna cikin gafala, kuma suna masu juya baya, suna masu bijirewa. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim, ba wani wa'azi ko gargadi da zai zo musu daga wajen ubangijinsu. Muhdathin, wanda yake sabo. Illa tama'uhu, face sun ji shi. Wa hum yal'abun, alhali suna halin wasa. Lahiyatan qulubuhum, zukatansu suna gafalallu. Wa asarrun najwa, suna sirrinta raka. Alladhina zalamu, ai waɗanda suka zalunci kansu suna sirrintawa raka a cikinsu. Hal hadha illa basharun mithlukum, suna cewa wannan ba kowa bane ba, face fa mutum kwatankwacinku. Afata'tuna sihra, yanzu za ku inka zuwa ma sihiri. Wa antum la tub, wa antum tubsirun, alhali kuna gani. Qala, sai Allah yake, manzo sallallahu alaihi wasallam yace musu, rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi, lalle ubangiji na ya san dukkan wata magana da aka yi a cikin sama ko a cikin ƙasa. Wa huwa as-sami'u, kuma Allah mai ji ne. Al-alimu, kuma masani. Waɗannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na qurbu shay, domin yuqalu qaruba shay wa qataraba wa qad qataraba al-hisab. Idan aka ce abu ya kusa, wato ya kusanto, anan yana ba mu labari cewa hisabi ya kusanto. Ai qurbu waqtin ladhi yuhasabuna fihi, mutane su sani lokacin da za a musu hisabi a cikin sa ya gabato. Imam Zujaj yace al-ma'ana iqtaraba lin-nasi, ya kusanto wa mutane. Waqtin hisabuhum, ai al-qiyama, lokacin hisabun su. Kamar Allah yana cewa ai al-qiyamatu ta kusa, kamar yanda ya faɗa a wani waje, iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Kada anan ma'ana da Allah yake iqtaraba lin-nasi hisabuhum, iqtaba ma'ana iqtaraba waqtul hisabi, lokacin hisabi ya kusanto. Imma dai dunuhi minhum, ya zo dab da su, domin zai iya faruwa a kowane lokaci, kuma kowane lokaci ya shuɗe, kamar mutane suna kusanta zuwa hisabi. Shi yasa aka ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi, ai duk in kwana ɗaya ta yi, kwana biyu ta yi, sati ɗaya ta yi, ai mutane rage nisan zangonsu tsakaninsu da hisabi suke. Wato kowane lokaci rana ta fito ta faɗi, mutane suna kusanta yi musu hisabi. Shi yasa Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Wasu kuma suka ce a'a, ai duk abin da aka sanya mishi lokaci aka ce zai zo, to zai zo. Shi yasa anan sai aka ce ya kusan zuwa, saboda an sanya mishi lokaci, kuma dole lokacin hisabun mu zai zo. Kamar yadda Laraba suke, kullu atin qaribun, duk abin da zai zo to zai zo. Kamar yadda Hausawa suke cewa rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗaya ta ji kunya. Wato matuƙar dai an sa lokaci, abu zai faru lokaci kaza, ko tabbas yau da gobe abin nan zai zo. Shi yasa sai Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ko kuma mutuwar kowane ɗan adam tana kusanto shi, domin dai duk wanda ya mutu shi alƙiyamarsa ta tsaya. Domin da zarar ka mutu, ai a lokacin za ka fara ganin hisabin abin da ka aikata. Shine iqtaraba lin-nasi hisabuhum. A yau mala'ikan mutuwa, mala'ikan da za su tafi da ranka, a yau za ta fara ganin hisabinsa, domin za ka ga dotakala suka zo a wani yanayi suka zo. Yanayin da suka zo, in suka zo a matsayin kyawawan mutane tare da kyawawan shiga da fara'a da annashuwa da bushara, suna ma murmushi da hankicin da za ka ci ɗauransa wanda yake cikin fari cas kamar auduga cike da ƙanshi, kaga wajen ya tsibe da ƙamshi, ga shi sun zo sahu-sahu, to an fara ma hisabi, ka san cewa akwai abin kirki a lamarinsa, kuma ka san cewa haƙiƙa ta samu kyakkyawar makoma. Amma inda ka ga zabaniyawa sun zo, kowa ya ci kunu, ya ɓata ɗari, ya sha kunu, ya kalle ka da tsabbu da bulalai da gudumomi, an zo da wani hankici yana tsoyi, kowa babu fara'a a cikinsa, yana kallonka yana hararanka, ana ma tsaki, to saura kaɗan sai ka san cewa harka ta lalace. To ai hisabinka ranar da za a ɗauki ranka, a ranar za ka ga hisabinka ya zo. To shi yasa suka ce shi ne Allah yake nufi a nan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, hisabinsu ya zo musu. Wasu suka ce al-muradu bin-nasi, da aka ce iqtaraba lin-nasi, ai umumun nasi, kamar Allah yana magana ga dukkanmu mutane. Wasu kuma suka ce ai yana magana da mushrikai, su ne kuffaru Makka. Wasu suka ce kafiran Makka. Wasu kuma suka ce hisabuhum din nan da ake nufi azabuhum yawmu badar, azabar da za a yi musu ranar Badar. Amma dai hisabin da ake magana, hisabin zahira da ranar tashin alkiyama, ya fi inganci. Wannan dai faɗakarwa ce Allah marubucin sarki yake mana dangane da kusancin ranar tashin alkiyama. Kuma za ta kusanto, kiyama tana tahowa, mutuwa tana tahowa mutane, amma mutane suna cikin gafala da neman duniya da tara duniya da wasanni da abubuwa da dama ya shagaltar da su, sun kasa tunawa su tsaya su yi ma kansu tanadi, su yi ma kansu guziri wanda za su samu ranar tashin alkiyama. Sai Allah ya ce wahum fi ghaflatin mu'ridun, hum su mutanen nan suna cikin gafala, suna cikin gafala, gafala da duniya, suna bijirewa lahira, ba su wani juya baya ba, suna juyawa duk wani aiki da za su samu lada, suna juya mishi baya, ba sa shiri da tanadi a kan abin da ya wajaba a kansu na imani da Allah da kuma imani da ranar tashin alkiyama da tsorata da duk abin da zai kawo musu cikas a wannan rana. To sun gafala, ba sa aikata wannan. Yasa fi ghaflatin mu'ridun, malamai suka ce sun gafala, sun bijire fi dunya, a duniya. Kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu, al'amarin Allah fa ya zo, kada ku gaggauta shi. A wani waje kamar yadda muka karanta iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu, duk lokacin da suka ga wata aya Ubangiji madaukakin sarki ya ba su labari, to sai su juya baya, ba sa yin izina da abin da aka faɗa musu. Sai Allah ya ce ma ya'tihim min zikrin min rabbihim, anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa ba sa sauraron wahayi wanda ake Allah ya saukar ga manzansa. Wannan maganar Allah yana yin ta da Quraishawa tare da duk wanda suka yi kamance celiya da su a cikin kafirci ko a cikin shirka ko a cikin bijirewa Allah nan. Yasa ya ce ma ya'tihim min zikrin, babu wani zikiri da zai zo musu, shi ne alqur'ani, min rabbihim, daga ubangijinsu, muhdathin, ya zama wani sabo, ai jadidi in zalihi, wanda shi ne sabon sauka, ba at-taura ba, ba injila ba, sabon wahayi ya zo musu daga wajen Allah, shi ne alqur'ani, illa tasma'uhu, face kawai jin shi za su yi, wa hum yal'abun, suna cikin wasansu ba su san ma abin da ake nufi ba. Kamar yadda Ibn Abbas ya ce malakum tas'aluna ahlal kitabi amma bi aidihim, Ibn Abbas ya ce tambayar Qurayshawa, to dan me kuke zuwa ku tambayi Yahudawa da Kiristoci kuma ku ba mu bayanin abin da Allah ya saukar daga wajenku. Ga sabon sauka, jadid, sabon umarni da hannun kil wanda ba a jirkita shi ba daga wajen Ubangijinku. Amma kun biye kuna komawa, kuna tambayar Yahudawa su ba ku labarin Taura, kuna tambayar Kiristoci su ba ku labarin Injila, alhali da Alkur'ani sabo kil wanda ba a jirkita shi ba, ba a ƙara ba, ba a rage ba, wanda littafinku shi ne sabon littafi, kuma shi ake karantawa, kuma shi ne tsantsan gaskiyar da babu ƙari babu komai, kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito. Kaga anan sai aka ambaci Alkur'ani muhdath, farairi muhdath. Idan aka sumfanta Alkur'ani da azzikir, domin da yawa daga cikin Alkur'ani Allah yana sumfanta Alkur'ani da azzikir, kamar yadda yake inna na'am nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra, bi ana ambatar alqur'ani da suna adh-dhikr ne. To ambata bada labarin da siffarta alqur'ani da muhdath, wannan yana nuna alqur'ani fararre ne, domin adh-dhikr na binna ake nufi alqur'ani. To abinda ake nufi nan ba tare da sabani ba, sautukan alqur'ani da harfansa da saukar da shi, saukar da alqur'ani da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam, abinda yake mutajaddid, sabo ne wajen sauka, ai sabo ne a saukarsa, tunda Taura ya riga shi, Injila ya riga shi, da haka da aka saukar da alqur'ani kamar wani sabon sako ne daga Allah. Ba ana nufin alqur'ani fararre bane ba, ba kadimi bane ba, amma zancen Allah na cikin alqur'ani zance ne wanda yake kadimi, wanda alqur'ani zancen Allah ne, ba halittar Allah bane ba, wanda da yawa mun san cewa an yi dauki ba da tsakanin malamai ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba, musamman a lokacin shugabancin Ma'amun a daular Ma'amuniyya da daular Mu'tasim da Wasiqiyya, waɗannan abubuwa guda uku, shugabanni guda uku na musulunci sun tabbatar suna ne cewa alqur'ani halitta Allah ne, ba siffar Allah ba ce ba, ba zancen Allah ba ne ba, don haka halitta Allah ne fararre ne, wanda Imamu Ahmad yana daga cikin wanda ya tabbatar ya tsaya a kan cewa alqur'ani ne girma, zancen Allah ne, kuma siffa ce ta Allah, wanda a kan haka an maduka ne tsanani, an ɗaure shi shekaru da dama a cikin kurkuku. Ta akwai wanda aka kashe ma, kamar Muhammad bin Nasr al-Khuzai, shi wannan malamin yana daga cikin wanda aka kashe, wannan fitina ce mai girma aka yi ta a wannan lokacin da bayanta. Amma da yawa daga cikin malaman sunna da Ahmad bin Hanbal suka tsaya, wanda suka hana a ƙagar da wata bid'a wanda ba shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke kai ba. Almuhim anan da Allah ya ce ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdath, lokacin da alqur'ani ya zo musu da sabon sauka, illa tasma'uhu wa hum yal'abun, fate sun ji shi suna halin wasa, za su ji shi ne suna halin wasa, kamar yadda Ibn Abbas ɗinnan ya faɗa mana, maimakon su tsaya su yi imani da abin da aka saukar, a sai su koma su ta biye wani abu daban, sai Allah ya ce lahiyatan qulubuhum, zukatansu suna gafalallu, ma'ana ba wani wahayi da zai zo musu daga wajen Ubangijinsu, kuma wahayin nan ya zama sabo ne daga Allah, a kowane hali na haloli face sun ji wannan wahayin. Wa hum yal'abuna, suna wasanninsu, suna istihza'i, kuma suna gafalallu, ba su san ma me ake faɗa ba, wato ba sa iya tsaya ma su gane me alqur'ani yake cewa, saboda wasa ba su ɗauke shi ba da wani abu na mai mahimmanci da za su nutsu su gane abin da alqur'ani yake. Shi yasa a gaba za mu faɗa, Allah yake faɗa mana yanda rishin sanin alqur'anin da ainihin abin da ya kunsa shi yasa suka kasa tsayawa akan kalma daya da za ta jefa alqur'anin da shi ba sai ta tsaya ba ta saurari abu da kyau ta halartar da zuciyarka ka fahimce shi ba ta wasa sannan za ka gane ma abin da ya kunsa to su ba ma ji kawai suke ta zo mu ji ta tau shiga ta wannan kunnan ta fita ta wannan domin lokacin da suke jin suna cike da gafala suna cike da wasa suna cike da rudu dan ka babu wani abu da suke sauraro sai Allah ya ce wa asarrun najwa alladhina zalamu ay alladhina zalamu wannan akwai taqdim da ta'khir alladhina zalamu wa'anda suka zalunci kawunan su wa asarrun najwa suna sirranta mitin da rada dinsu annajwa ismun min at-tanaji idan aka ce najwa suna ne na tattaunawa na yin sirri na yin rada in aka ce mun yi mitin wat-tanaji la yakuna illa sirran ko in dai aka ce wani sun yi mitin ya ja shi gefe ɗaya sun yi mitin ai wannan ba zai yi ba daman sai sirri ne ko sai sun yi asirri to anan sai aka ce wa asrun najwa wa asrun najwa sai aka ce sun yi sirri kuma sun yi mitin kaga kamar duk abu ɗaya ne domin ai mitin da yiwuwa sai da sirri duk abin da aka ce an yi shi a fili wannan ba za ka zo ka ce kun yi mitin ba to sai malamai suka ce abin da ake nufi israrun najwa almubalagati fil ikhfa yace sun yi sirri sun sirranta mitin wato sun kai matuƙa wajen koye abin da za su faɗa ya junansu to me ya kai su ga yin sirri su faɗa abubuwan da za su kawo wanda wannan mun ce sura ta makkiya a lokacin da ai mushrikan da suke mitin suna da ƙarfi su suke da mulki baya buƙatar su koyewa manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu komi suna yi a fili in kaga mutum ya ji an yi sirri to domin yana jin tsoron kai ya bayyanar da abin da yake faɗa dan kar hukunci ya hau kan shi ko dan wani abu to su ma sun yi haka ne dan tsoro ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yasa ibnu ashur a cikin tafsirin sa yace a'a sun yi ne dan ne sun yi ne dan saboda sun ga yanda ake shiga musulunci da yawa mutane suna ta shiga musulunci to shine sai su kirawo waɗanda ba su shiga ba waɗanda suke shakka sai su rinka sirri da su suna sa musu shakka suna rada musu maganganu wato suna musu yarfe suna musu tantan dan kan ma su saurari alqur'ani su shiga dan ni kuma suke koyo musu su faɗa musu su da su dan kar su bayyana manzan Allah da sahabbai su ji su samu wasu a wajen wa'azi a samu dalilin da za a rinka musu raddi cewa da suka ce kaza ai ba haka bane ba dalili shine kaza da kaza domin in kana jin tsoron ayi ma raddi maganar ka ba ta da ƙarfin hujja abinda za ka faɗa rudu ne to za ka yi kana yin ƙasa ƙasa shi yasa din ne kira wanda kiransa ba ya da siƙa ya san shi kansa hujjojin da yake faɗa akwai matsala in wani mai ilimi ya ji in wanda ya fice zai yi fata-fata da hujjojinsa to sai ya rinka faɗa da shi da ɗalibansa kawai a kashe lasifisa zan faɗa muku wata magana amma ko kar ku faɗa wa kowa wannan da ba ku ko dai ku ji ko riƙe to su ma haka suka yi wato suna yi ne ta yadda kar wani ya ji kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji domin ya yi musu raddi shi ne suke sirranta waɗanda suka zalunci kansu suke yin sirri a tsakaninsu suke yin wannan tattauna ɗin me suke tattaunawa sai Allah ya ba mu labari hal haza illa basharun mithlukum wanda suke cewa wannan ba komai bane ba fa ba kowa bane ba wannan manzon da yake cewa shi manzon Allah ne fa ke mutum ne kwatan kwacin ku suna nufin manzo sallallahu alaihi wasallam domin anan suna nisantar da ta yaya za a yi ko mutum ya ta yaya Allah madaukakin sarki zai kefe wahayinsa da mutum da ta illar da suke faɗa ta farko ga manzo sallallahu alaihi wasallam suna ganin bai cancanta a amshi maganarsa ba qalu abinda hal hadha ar-rasulu shin wannan manzo illa basharun mislukum, mutum ne kwatan kwacin ku, la yatamayyazu ankum bi shay'in, ba abin da ya bambanci da ku, yana cin abinci kuna cin abinci, yana shan ruwa kuna shan ruwa, yana bacci kuna bacci, yana aure kuna aure, yana tafiya kasuwanci kuna tafiya kasuwanci, yana kiwo kuna kiwo, yana hutawa kuna hutawa, yana zama kuna zama, yana tashi, wato babu abin da ya bambanci da ku, mutum ne kamar ku. Amma gashi yazo ya ce muku wai Allah ne ya aiko shi, wannan shine abin da suke sirran ta maka. Aiwa asarru hadal hadith, wannan suke sirran ta, sirrin da Allah yake suna yi shine abin da suke ƙara faɗa a wajen sirrin. Sai su ce afata'atuna sihira, wannan istifham ne na inkar, inkari ne ba tambaya bace ba, kamar yanzu za ku rinka zuwa wa sihiri, wato kaga bayan mutum ne to yanzu sun ƙara abu na biyu, ko zargi na biyu, kuma alqur'ani sihiri ne shine. Sai suka ce afata'atuna sihira, yanzu za ku rinka zuwa wa sihiri, wa antum tubsiruna alhali kuna gani, wato in dai har ya kasance manzo kwatankwacin ku kuma abin da yazo sihiri ne, to ta yaya za ku amsa mishi hakkulin shi? Wannan shine abin da suke yin sirri, suna faɗa ma junansu wannan sirri. Sai Allah madaukakin sarki ya bayyana shi da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam umarni ya amsa musu wannan ruɗin nasu, da wannan shakkar tasu, da wannan abin da suke yi a ɓoye, wanda suke ganin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su sani ba. Qul
qala rabbi ya'lamu qawla fis-samaa'i wal-ardh wa huwa as-sami'ul 'alim, bal qalu adraku ahlamun bal tarahu bal huwa sha'ir
ان يا ربي يا ربي كما تقول لي الاولين. نعم وبنجي ما دوكين سركي قال كتي a wata qira'ar qul ce musu rabbi ya'lamu alqawla fis samai wal ard, lalle ubangiji na yana sane da dukkan wata magana da aka yi a cikin sammai ko a cikin ƙarshe. Ai wanda ya kasance ya san duk abin da yake cikin sammai da ƙasai, ba abin da zai ɓoye mishi. In abin da yake cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai, duk zancen da aka yi ya sani. In abin da aka yi daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai, daga ƙasa ta ɗaya zuwa a yi ƙasa ta bakwai, duk abin da aka yi ya sani. To abin da aka yi a tsakaninsu a sarari, me kuma zai ɓoye mishi? Shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa, fiye da wannan abin da kuke ma Allah madaukakin sarki ya riga ya sani. Aikace ubangiji madaukakin sarki ya san duk mitin ɗin da kuke cewa, duk tattaunawar da kuke, da ƙulle-ƙulle da kuke, da duk abubuwan da kuke, Allah madaukakin sarki ya sani. Kuma shi ne ya saukar da Alƙur'ani, wanda ya ƙunshi labaran annabawan da suka gabata, ya kuma ƙunshi dukkan abubuwan da yake cikin su. Wa huwa as-sami'ul 'alim, kuma Allah huwa as-sami'u, ne ji ne, jin da ba wanda ya kama da shi, ba abin da ya kama da shi, mara iyaka. Al-'alimu matanin komai ne, da haka duk abin da ake sirrantawa, da duk abin da ake faɗa, ubangiji madaukakin sarki ya sani, domin shi masani ne ga dukkan zantukan ku, ko mai ilimi ne da duk halayen da kuke ciki da yanayin da kuke ciki. To sai Allah ya ci gaba da bamu labari, magana kafirai dangane da Alƙur'ani da shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma yanda suka nemi ya zo musu da ayoyi. bal bari qalu abinda suka ce adghasu ahlani a abinda suke cewa adghasu ahlani ai wannan wani mafarki ne na ƙarya ko wani mafarki ne na rudu wani mafarki ne wanda ba a san fassararsa ba bali bali tarahu a kirkirarsa yayi wannan shine labari da Allah yake bamu na yanda kafirai da wanda suka wuce gona da iri duk bambancin aqidunsu na kafirci da ilhadinsu yanda suke siffanta alqur'ani yayin da suke cikin hira imuwa da bata ba su san mani za su ce ba kaga suka ce a fata asuna sihira domin wani lokacin sai su ce sihiri wani lokacin sai su ce shi'ar ne waka ne wani lokacin su ce adrasu ahlam mafarki ne mara tushe wani lokacin su ce muftara kirkirarsa suka yi kirkirar shi manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi shi yasa anan Allah sai kawo mana duk abubuwan da suke fadawa alqur'ani bayan sun ce sihiri qalu adghasu ahlam sai suka ce ai ta tsuno mafarki ne kawai wani abu ne manzo Allah yake yin a mafarki a kitsa musu mafarki mara tushe sai tashi ya fada ai abin da yazo da shi mafarki ne adghasu ahlam arru'yatil kadiba wasu malamai suka ce mafarkin ƙarya kamar wanda suka ce adghasu ahlam ma lam yakun lahu ta'wil mafarki ne da bai da fassara wannan duk Allah yana buga misali abinda suke fada daga wannan zuwa wannan domin su ma ba su sani ba bal suka ce a istarahu irkirar sai da kansa ba ya da wani asali wa qalu a wani waje suka ce bal huwa sha'ir suka ce mawaki kaga ba su da takamaimai abinda suka fada su ce sihiri ne su ce mafarki ne mara tushe na rudu su ce kirkirarsa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi su zo su ce waka ce wanda duk wannan abin rishin sanin menene alqur'ani ya jawo musu wannan yasa a wani waje Allah ya ce unzur kaifa darabu laka al-amsala fa dallu fala yastati'una sabila yanda suke buga ma misalai kala-kala wanda suka bata ko ba za su iya samun hanyar da za su dace ba su faɗa abin da yake daidai saboda me saboda cikin rudu suke shi yasa sai suka ce fal ya'tina bi aya in ko ba abin da muke faɗa bane ba ba mafarki ne na ƙarya ba ba waƙan nan ce ba da muka ce ba rudunsa ne yake zuwa da shi ba ba kirkira shi ya kirkire shi ba to ya zo mana da aya ya zo mana da mu'jiza kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aikowa annabawan da farko da suka gabace shi suna nufin kamar yadda aka aiko annabi salihu aka ba shi naka kama ayoyin da aka ba musa tis'a ayatin bayyinat da abubuwan da aka ba annabi isa alaihi wasallam to su ma shi ma ya zo mana da aya to ba aya ce ba ba za a zo da ita ba domin Allah ya san in an zo ma da aya ba za su yi imani ba ita kuma a ka'idar aya in ka ce a zo mana da mu'jiza aka zo ma da shi ka ce ba ka yarda ba to halakar da kai za a yi kuma su Allah ya tabbatar ba za su yi imani ba kuma in ba su yi imani ba a ka'idar Allah halakar da su za a yi kuma Allah ya faɗa cewa wannan al'umma ba za a halakar da ita ba kuma Allah ya kaddara ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnansu su za su zama hamalatul din su za su yi wa addinin aiki in an halakar da su kuma ta ina za su zo ba ta inda za su zo Allah ya san ba za su yi imani ba kenan ya san ƙarshen aka zo da ayar ba za su yi imani ba halakar da su za a yi duk watan ababen da za su biyo baya kenan babu su yasa a wani waje Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw وهم معرضون yace da Allah ya san akwai alkhairi a cikin su da ya jiyar da su shi ko da ya jiyar da su da sun juya sun bujire a wani waje cewa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalu abin da ya hana mu mu zo da ayoyin da kuke ta kira a zo da shi face sai dan annabawan ma da suka wuce na farko da muka zo da ayoyin ba abin da ayoyin ya dade su illa ƙaryatawa kuma an kun so a zo shi yasa lokacin da aka zo suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tare suka ce mishi kame da dutsen Uhud kame da dutsen dinnan na Ka'aba gabaki ɗayan sa dutsen nan da ya zagaye Makka kame da ke zinariya kame da mana dausayi mala'ika Jibril ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka so kana ganin a mayar yanzu za mu mayar ba wani aikin wahala ba ne ba amma sharadi in muka mayar suka ce a sihiri kuma rufa'i da kamana to ta tabbata za mu kifar da su ne gaba ki da dan arne bai da tabbas za ka gama zuwa da shi din kuma ya zo ya ce ta yi ba mu yadda ba ai iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar Allah ya yi wata din ya tsage ya fada hannun manzo sallallahu alaihi wasallam amma suka zo suna tambaya sai da suka bi Makka suka tambaya matan cikin gida da yara da kowa kun gani kowa yace ya gani suka ce to sihirin nashi da rufa'idan nashi ya gama Makka gabaki dai bari gobe ɗan ƙauye su zo da safa mu tambaye su ɗan ƙauye suka zo da ka shigo daga ƙauye ka kawo abin sayarwa birni sai a tsare ka jiya da daddare mi ka gani wannan abin al'ajabi da daddare sai muka ga wata yara bai bi ayya je ka kai ma sihirin ya kama ka haka suka yi ta bi har ƙarshe dai ba su yarda ba haka wannan yake nuna in ma an zo musu da ayoyin ba za su yarda ba shi yasa Allah marufucin sarki ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlakna ba wata alqarya da tayi imanin kafin su ahlakna ha muka halakar da su afahum yu'minun shin ku su za su yi imani wasu malamai suka fassara shi ai ma ataina qaryatan min alqura ba wata alqarya daga cikin alqaryu da muka ba su wanda muka aiko da manzanni aya a hannun wannan annabawan nasu suka yi imani da ita babu wata da muka aiko bal kazzab qaryata suka yi fa ahlaknahum bizalik muka halakar da su da haka afa haula'i yu'minuna bil ayat laura auha duna ula'i shin wa'annan in suka ga ayoyin su za su yi imani sabanin wa'ancan duk san wajjaci abinda wa'ancan suka aikata domin ba wata alƙarya ai ahlul ƙarya ba wasu mutanen wata alƙarya da muka taba aikowa suka buƙaci sai manzon ya zo musu da ayoyi kuma ya zo musu da ayoyin suka yi imani ba su yi imani ba ko muka halakar da su shin kana da confirm tabbacin cewa waɗannan da suke ta fama a kawo musu ayoyi su din za su yi imani an zo musu da aya shine afahum yu'minun halla ba za su yi imani ba domin innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu Allah yake lallai tabbas wa'anda zancen Allah ya tabbata a kan su ƴan wuta ne su mushrikai ne su la yu'minuna ba za su yi imani ma walau ja'atkum kullu aya ko da ka zo musu da kowace irin aya ce hatta yarawul azab al alim ace sun ga azaba sun gansu a lahira in ba a lahira suka gansu ba aka bude musu wuta suka ganta kiri-kiri suka ga dai komai abin da ake fada gashi ra'ayal aini to a lokacin za su ce sun yi imani ranar da imanin bai da amfani amma in dai ba haka ba to jantan yoruba dan sun ga ayoyi sun ga hujjoji ba za su iya ba zai sani ba asali ma sai dai su kullo ta wani wajen wanda yake sanya gane shi ne ake tsayawa a wa bayani dalla-dalla a mishi zance kala-kala amma wanda baya so baya sanya gane duk abinda ka faɗa mishi ba zai yarda ba. Yasa idan mutum bid'a ta cika zuciyarsa, shirka ya kwarare ta, ya rufe idansa a rashin gaskiya, to duk bayanin da kai ba zai gane ba. Amma lokacin da ɗan adam ya buɗe ƙirjinsa, ya buɗe idanuwarsa, ya zama muhayya shiryayyen karɓar abin da ya tabbata na gaskiya, sai kaga da an faɗa mishi gaskiya ya gane ta, kuma ya amsa ya yi aiki da ita. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa:
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ
Na'am, Ubangiji madaukakin sarki yace: wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi, ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka, illa rijalan, face sun zama maza mutane, nuhi ilayhim, wanda muke musu wahayi zuwa gare su. Fas'alu ahla dhikri, ku tambayi ma'abuta sani wanda suka rigaye ku, in kuntum la ta'lamun, in ku ba ku sani ba. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ, kuma waɗannan mazajen da muka aiko a matsayin manzanni ba mu sanya su jukkuna ba da ba sa cin abinci. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ, ko ba su kasance dawwamammu ba saboda mutuwa ta tafi da su. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ, sannan lallai mun gaskata alƙawarin da muka yi. فَأَنْجَيْنَاهُمْ, muka halakar da kafirai. فأنجيناهم ومن نشاء, متأيرد المؤمنين ده wanda muka ga dama wanda suka yi imani da su. Wa ahlakna al-musrifin, ko muka halakar da waɗanda suka wuce gona da ini. Anan Allah madaukakin sarki duk abin da kafiran nan suka faɗa da farko ya dunkule ya ba su amsa, amsa wanda take ta shiga kwakwalwa, wanda duk mai hankali zai hankalta abin da aka faɗa daidai ne, tare da kafa musu dalili ku je ku tambayi wa'anta. Na farko dai da suka ce kaga abin da suka faɗa suka yi musu akai, in hadha illa basharun mithlukum, shine abin su matsalar ta farko, ko wannan manzon ba kowa bane ba, face mutum ne kamar ku. To sai Allah ya ce: wa ma arsalna qablaka illa rijala, ai da mun ba mu taba aiko wani manzo ba kafin ka, face ya zama rijalan, domin ka ce ya zama insan, wataƙila za ka iya ɗaukar namiji ko mace, amma aka ce rijalan maza, ka tabbatar mutane ne, a cikin mutanen kuma banda mata. Nuhi ilayhi, ai dukkan annabawan da suka rayu ka da suka rigaye ka, gabaki ɗansu mazaje ne daga cikin mutane, ba wani ɗaya mala'ika. Haka yake nufi, wannan yake nuna kenan babu wani mursali mace. Shi yasa malamai suka yi ittifaki dukkan annabawan da aka aiko mursalai duk maza ne, amma inda aka yi saɓani akwai annabawa mata, wasu malamai suka ce akwai, suna ganin na Maryama annabi ce, cewa wannan Maryam annabi ce, to suna ganin waɗannan annabawa ne, suna ganin annabawa ne. To amma mursali annabi wanda aka aiko babu mace a ciki, duk annabawa mazaje ne. To kaga raddi na farko kenan. Shi yasa a wani waje ya ce: wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, ba wani da muka aiko kafin ka, face mazaje ne muka yi wahayi da yayi, kuma 'yan binni ne. duk annabawan da muka aiko to ƴan birni ne, ba mu taba aiko wani annabi gidaje dan kauye ba wanda bai san me ake ba, sai mun aiko wanda ya san duk sharrin, domin sharrin dama a cikin birni ne, wanda suka waye su ne sharrin ya fi yawa a cikin. A wani waje ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ba ni ne farko ba daga cikin manzanni ba. Shi yasa yace Allah sai yace to tunda duk annabawan da aka aiko mazaje ne, to fas'alu ahla dhikri, umma abin da ya faɗa ba ku yadda ba, to ku je ku tambayi ma'abuta ilimi na al'ummatan da suka gabata, ga Yahudawa nan, ga Kiristoci nan, da duk sauran qawa'id, ku zo ku tambayi Yahuda dan Allah, annabi Musa da aka aiko mutum ne ko mala'ika? Za su ce muku mutum ne. Ku je ku sami Kiristoci ku ce dan Allah, annabi Isa da aka aiko mutum ne ko mala'ika? Fas'alu ahla dhikri, dukkansu za su ce muku mutane ne. Wannan kuma shine cikar ni'imar Allah ga bayinsa da ya aiko mana mutane, shine cikar ni'imar, kuma shine cikar koyi, domin in mala'iku aka aiko ai ba za mu iya koyi da su ba, amma annabi mutum shine za mu koyi da shi wajen baccinsa, mu koyi da shi wajen cin abincinsa, mu koyi da shi wajen sa suturarsa, mu koyi da shi wajen aurensa, mu sa koyi da shi wajen zama da matansa, mu koyi da shi wajen surukansa, mu koyi da shi wajen iyayensa, mu koyi da shi mu'amala da ƴan uwansa, mu koyi da shi wajen kasuwancinsa. Duk wannan mutum ne zai samu ba da damar ayi wannan. Amma aka aiko mala'ika daga cikin sunnarsa ya ɗauki gauran dutse da daddare ya kai ta Legas. Ba wani abu ne ba kawai mata haka da kafi a ce sunnarsa ne, wa zai bi shi a nan? Ba zai biyu ba, duk sunnar da ya mana ba mu iya bi. Ashe yana daga cikin ni'imomi da Allah ya mana da ya aiko annabi mutum, amma ya fi kowa falala da daraja, ya fi kowane mutum ɗaukaka da daraja. Sai kuma Allah ya ƙara hujja ta gaba ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama, ai duk wannan annabawan da muka aiko a baya ba mu sanya su jasadan bane ba, wani gangan jiki ne da zai cin abinci. Dukkansu suna ci. Shi yasa a wani waje ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, ba mu taɓa aiko ba manzanni kafin ka, face suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwa, ba ƴanci makwance ba ne ba. Ashe kenan dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya ba su cewa annabawan da aka aiko suna cin abinci kuma suna da gangan jiki suna shan ruwa, wa ma kanu khalidina, ko dukkansu ba su dawwama ba a duniya, ba za ka ce za su rayu ba za su mutu ba. Sannan ya ce summa sadaqna humul wa'ada, sannan muka gaggata alƙawarin da muka yi musu na za mu halakar da azzalimai. Haka duk annabawa da muka aiko mun gaggata musu alƙawarin da muka musu, sada muka halakar da dukkan kafirai da azzaliman da ba su yi imani da su ba. Wa man nasha'u, da wanda muka ga dama a cikinsu, wa ahlakna al-musrifin, muka halakar da kafirai wanda suka ƙaryata annabawa suka wuce gona da iri. Kuma ina gani saboda lokaci a nan za mu tsaya, in muka zo sai mu tashi aya ta 10 insha Allahu gobe idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada, abinda muka kuskure Ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta mana, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa. Kafin amsa tambayoyi akwai neman taimako da aka saba, na haka za a zagaya. Allah ba da ikon taimakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.